الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة 19 cikin tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yazo daidai da kuma 19 ga watan 19 ga 1426 28 ga watan 4 miladiya 2005. A yau muna tare da bayani akan ghazwatul bani mufala tare da kuma abubuwan da suka kasance a cikin wannan ghazwa. Ghazwatul bani mufala gabara ce wacce take dauke da darussuka da abubuwa daban-daban a ciki, saboda haka jiya muka girkin data zuwa wannan rana. Wannan gazuwa sababinta kuwa shi ne akwai shugaban Banul Musalaf wanda yake da suna Al-Haris bin Abi Durar, shi ne ya shirya wasu sojoji wanda ya haɗa kai da wasu Larabawa da niyyar za su zo su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 5 bayan hijira, a kaulin wasu malamai shekara ta 6 bayan hijira, a wani kauli din na wasu malaman. Waɗanda suka ce ghazwatul bani mustalaq ta kasance ne a shekara ta 5, dalilin su an ambaci Sa'd bin Ma'az a ciki. Sanin kowa ne Sa'd bin Ma'az ya rasu ne dabda hukuncin da ya yanke tsakanin Banu Qurayza, wato bayan ghazwatul Khandaq kenan. Ambatan Sa'd bin Ma'az a cikin kissar an yi tun ya ce an yi bayan hijira, dalilin waɗannan malamai domin Aisha a kissar da ta bayar na hadisul ifk ta ambaci cewa Zainab binti Jahsh a lokacin tana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam da manzo ya mata maganan har take cewa ahli sam'i wa basari. Saboda haka abu na ɗaya kenan. Abu na biyu kuma kasancewar a lokacin an wajabta hijabi, kamar yadda ta bayyana haka a cikin kissa ta hadithul ifk. Sannan kuma wajabta yin hijabi da auren Zainab binti Jahsh dukansu sun kasance ne a ƙarshe-ƙarshen shekara ta 5. Wannan yana nuna ghazwatul bani mustalaq an yi ta ne a shekara ta 6, wanda bisa wannan ne muka gabatar da ghazwatul Khandaq akan ita ghazwatul bani mustalaq. Sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da zai fita wannan ghazwa ya nada komandoji guda biyu ne. Akwai jagoran muhajirun, akwai kuma jagora na ansarawa. Jagoran muhajirun tutansu wanda yake dauke da shi shine Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, wanda idan kuka lura ba mu taba zuwa wacce sai na Abu Bakar shine yake yake da tuta ba sai a wannan gazuwa din ghazwatul bani mustalaq. Tutan muhajirun kuma wanda yake dauke da shi shine Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah shi ne yake dauke da tuta ta muhajirun. Sannan kuma tuta ta ansarawa, su muhajirun suna dauke ne suna tare da dawakai guda 10, yayin da su kuma ansarawa wanda yake dauke da tutan su Sa'd bin Ubadah suna tare da dawakai guda 20. Manzo sallallahu alaihi wasallama da zai fita ya bar Madina domin ya tinkari waɗannan kabilu Banu Musalaf wanda suka shirya za su yaƙe shi, sai ya wakilta ko ya shugabantar da Zaid ibn Haritha a wani kauli, kuma Abu Zarr al-Ghifari a ɗaya kauli, kuma Numaira bin Abdullah. Ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ne, su uku nan ne manzo ya mayar da shi amir ɗin Madina gabanin ya je ya dawo, wanda kuma malaman sira sun yi sabani, wasu su ce Zaid ibn Haritha, wasu su ce Abu Zarr al-Ghifari, wasu kuma su ce Abdullah radiyallahu ta'ala. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya isa wani waje da ake kiransa wani bu lokacin da sai ya hadu da security na banu musalak kun jasusi wato bincike sojojin manzo sallallahu alaihi wasallama wannan jasusin bayan sun bincike sirrin su banu musalak sai suka kake shi aka take wannan jasusin a lokacin da kuma su banu musalak suka samu labarin cewa an kace musu jasus wato an kace security su wanda suka tura domin ya binciko labarin manzo sallallahu alaihi wasallama da tabbawarsa sai waɗannan kabilu sai suka taru a waje daya da suka taru a waje daya lokacin da suka taru a waje daya kuwa tsoro sai ya fada cikin zukatansu sabon manzo sallallahu alaihi wasallam sabbi ubada yake jagorantan ansarawa suka zo suka fara harbe harbe tsakanin su da su banu musalak waɗannan kabilu kowanne yake iya harbo kibiya ko maji zuwa ga dan uwansa aka dinga komawa a wannan lokaci wanda fadan ya zo ya kare da kake mutane guda goma sun kace mutane goma har da wancan jasus sun goma sha daya daga cikin kabilun banu musalak sannan kuma sauran su din gabaki daya suka yi saranda suka mika wuya mazajen su da matan su sannan kuma su banu musalak mutane ne wanda suke da dabbobi ne kiwo masu yawa tumaki da raƙuma da kuma shanu a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama ya mayar da waɗannan mutanen mazan su da matan su da manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu ganima ne yawa kamar shi wannan yaki na banu musalak saboda mutane goma da aka kashe daga cikin su sauran gabaki ɗaya ni da wuya suke yi saranda saboda tanadin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi a wannan lokaci kun ga kuwa sauran waɗanda suka rage duk da yawan su mazan su da matan su sun zamanto dukiya sun zamanto bayi haka nan dabbobi da ainihin aka zo aka samu da yawa wanda dukan suka zo suka kasance daga cikin ganimai wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu a cikin wannan yaki din sannan kuma daga cikin abubuwa waɗanda suka kasance a cikin wannan gazuwa manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ake wannan fada su abokan gaba banu musalak ba su kashe kowa ba daga cikin musulmai ma'ana babu shahidi ko ɗaya sai wani guda ɗaya wanda yake da sunan Hisham bin Subaba wanda shi ma ba a cikin kuskure ne wani daga cikin musulmai bai san da shi musulmi bane ya kashe shi shi wannan Hisham bin Subaba shi kadai ne shahidin wannan gazuwa din banu musalak duk da yawan su da yawan sojojin su da tanadin su shi kuma wannan a lokacin da dan uwansa ya zo wato Maqis bin Subaba ya zo daga Makka yana musulmi ya zo ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama jiituka ya rasulullahi musliman lituaddiya ilayya diyata akhi na zo maka ne ina ne musulmi domin ka bani diyar dan uwana wanda cikin kuskure aka kashe shi sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya kirya masa diyarsa da zai baki na kashe dan uwansa Hisham bin Subaba a lokacin da kuma aka shirya masa diyarsa sai ya kuya ya je ya kashe kuma wanda shi cikin kuskure ya kashe dan uwansa Hisham bin Subaba ya yi ridda ya gudu daga Madina ya koma ainihin Makka shi wannan kenan Maqis bin Subaba dan uwan Hisham bin Subaba sannan kuma daga cikin ganimomi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu kamar yadda muka bayyana bayi mazan su da matan su sai ya raba waɗannan bayi ga waɗanda suka je wannan jihadi bayan an fitar da kumutsin wannan jihadi a ƙarni Ibn al-Qayyim yake cewa ba fitar da kumutsinsa ba saboda faɗi ne ba ganima ba ne amma ƙaunin wasu malaman tarihi ganima ne saboda an yi fada a ciki har an kashe wasu su goma daga cikin su banu musalak daga cikin rabar wadannan kuyunguda bayi da ake yi akwai wata mata yar gidan shugaban Banul Musalaf din wato Al-Harith bin Abi Jiraf wace kiransa Sabit bin Qais mana ta zo cikin rabonsa ne ita wannan mata Juwaira bintul Harith bin Abi Jiraf a lokacin da ta zo rabonsa sai ta zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama bayan ta yi mukataba da Sabit bin Qais take da Sabit bin Qais ta gani din nan yar gidan sarkin Banu Musalaf ne ban cancanta da kai ba iyayena suna da dukiya saboda haka ka faɗi iya abin da kake so in baka in fahimci kaina a gunka a daidai wannan lokaci jirani 4000 suka yi akan cewa za ta kawo ta fahimci kanta da ta tashi daga gunka bayan sun yi wannan mukata ba ta zo gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi sallama ta tsaya a kofar Aisha Aisha tana fita sai ta ga wata yarinya wannan yarinya Juwaira a lokacin tana da shekara 20 yarinya ce kyakkyawa ta kowane hanya ta kowace sifa Aisha da ta rawaito mana kissar mukataban Juwaira da zuwan ta gidan manzo sallallahu alaihi wasallam take da nan fito sai naga wata yarinya kyakkyawa wacce babu wani abu da ta rasa na daga sifofin ta ga kuma tana da nasaba ita ce yar gidan shugaban Banul Musalaf da na ganta tana tsaye a kofar daki na ban san abin da ya kawo ta ba sai nake fargaban kada manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ganta kada ya fito ya ganta saboda abin nan da ni na gani shi ma idan ya fito zai gani tana nufin kada manzo sallallahu alaihi wasallam ya biya mukataban da kai sannan kuma ya zo ya aure ta saboda kiki irin na mata take ina cikin wannan fargaba kika na sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito da ya fito ta zo ta ce mata na zo ne in nemi taimakonka ni ɗan gidan Banul Musalaf shugaban Banul Musalaf ne na fada hannun Sabit bin Qais mun yi mukataba da shi cewa zan biya shi dirhami 4000 zan fahimci kaina shi ne na zo ka taimaka mini sai manzo sallallahu alaihi wasallama a bisa al'adansa a kasance yan gidan wani babban mutum ne saboda salo na da'awa ya ja hankalin waɗannan ƙabilu sai ya auri ainihin wannan mata saboda aurenta zai sa yawa daga ciki ta miki wanda ya fi wannan alkhairi gabaki ɗaya sai ta ce eh kamala sai ya ce zan mayar da abin da kika baki mana zan biya kudin da kuka yi tsada da shi zaki fanki kanki sannan kuma in aure ki sai ta ce to mara bada wannan abu shara ko kuma abu da ta gaya ne sai ta amince manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada ainihin kudin mukataban da kai da Sabit bin Qais manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya aure ta ya ce wannan wata ruwaya ce kenan ta auren manzo sallallahu alaihi wasallama da Juwaira a wata ruwayan kuma daban bayan ta shiga hannun Sabit bin Qais ta zama baiwarsa mahaifiyarta mahaifinta ya ji labari sai ya ɗebo wasu raƙuma masu yaya don ya zo ya farko ta da waɗannan raƙuma da ya zo ƙofar gari sai wasu raƙuma guda biyu sai suka bayi sa'awa sawawa ne sai ya ce to daga cikin waɗannan raƙuma bari in ware waɗannan guda biyu in ɓoye su sai in tafi da sauran in fahimci ƴata wato Juwaira da su sai ya ɓoye raƙuma guda biyu daga ciki da ya ɓoye raƙuma guda biyu daga ciki sai ya karasa da sauran gumman su sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da manzo na zo da waɗannan raƙuma ne domin in fahimci ƴata Juwaira daga hunka shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya tura abin ciko ta gunwa ta fada ta zama baiwarwa a wannan kaso da aka yi sai aka gano tana gun Sabit bin Qais sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ya ce to wannan mahaifin Juwaira ne ya zo ne saboda ya fahimci ɗansa shi ne kuma shugaba na Banul Musalaf dan yace alharis me kazo da shi dan ka fanke ta sai yace wadannan raquma ne sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya sa kansa fata ne su kan da yana da kansa yace to ina sauran ina sauran sai kai ba gone sauran iya abin da nazo da shi domin fanke ta sai yace ah kafin ka shigo gari ba wasu raquma guda biyu daga ciki sun baka sha'ara ka koye su tsakanin duwatsu kaza da kaza da kaza ba sai baban ta din alharis bin abi jirar sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah nan da nan yayi kai mata shahada ya tarbiya din musulunci domin wani abu ne wanda ya kasance sai shi ba wanda ya sani ya tarbiya din musulunci ayyansa guda biyu su ma suka tarbi din musulunci da wasu mutane da yawa daga cikin mutanen da dukan su suka zo suka musulunta sai ya je inda ya koyi waɗannan raƙuman nan guda biyu ya karɓo su ya kawo su gun manzo sallallahu alaihi wasallam shi kana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fanci iska din da waɗannan raƙuma a gunshin fadi bin kai sannan kuma ya tura masa mutane na musamman yana neman auren iska din ita da waira kira a wannan lokaci ne ya farin ciki da wannan sai ya aurar da ita ga manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya kenan a lokacin da manzo ya aure Tuwaira sai sauran musulmai suka ce ba ruwa mu rike surukan manzo sallallahu alaihi wasallam a karkashin mu saboda haka suka yantar da Banul Musalaf wanda adadin su ya kai gidaje 100 saboda Laraba suna misali da gida ina ta ce gidaje 100 ba ana nufin mutane 100 ba ne a kowane gida sun yi samun mutum 5 ko 6 ko 10 ko 6 to sai zaɓen manzo waɗanda aka raba musu maza da mata na Banul Musalaf suka zama bayan su suka yantar da su adadin waɗanda aka yantar sun kai gida 100 ma'ana suna da yawa saboda da manzo ya aure Tuwaira radiyallahu ta'ala anha a wannan lokaci da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure ta galibin Banul Musalaf suka zo suka tafi addinin musulunci a gun manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin da manzo sallallahu alaihi wasallam suke sa shi ya aure ayyan manya kamar yadda ya aure yar gidan Uyayy bin Affan wato Safiya wanda mahaifinta bai Yahude ne kuma ya ki karban addinin musulunci amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure yarsa Safiya Allah da sallama ƴaƴan manyan mutane ne waɗanda shugaba ne na mutanen su domin ya faɗaitar da su mutanen nasu shiga addinin musulunci a daidai wannan lokaci ne da aka je wannan gazuwa Banul Musalaf sai wasu abubuwa muhimmai ko shahararru suka zo suka kasance waɗannan abubuwa da suka kasance a tarihin tafiya abubuwa ne guda uku abu na farko a wannan gazuwa ne hadithul ifk ya kasance wanda suratul nur ta magana a kai a wannan gazuwa ne suratul munafiqin ta sauka sannan a wannan gazuwa ne ayoyi da suka saukar da bayani a kan taimama suka sauka da farko bayani a kan hadithul ifk manzo sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da zai yi bulaguro zuwa jihadi ko wani bulaguro zai yi ƙuri'a tsakanin matansa duk wacce sunanta ya fito da ita zai fito a wannan yaƙi Ghazwatul Banil Musalaf sai sunan Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ya fito saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo da ya tafi da ita an sa ta ne cikin wani abin da Laraba suke kiransa haudas haudas wani gida ne ake yin sa ite ainihin saman ake daura shi kan raƙumi ake tafiya da shi a tattaure shi ya zama a sa musamman a amarya ko kuma wata mata mai daraja ake sa sai ake sa wa ciki sai a dau wannan abu kuma daura shi kan raƙumi ko kan doki shi ne haudas sai aka sa Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin haudas aka wace su suke jan wannan raƙumi din ita kuma tana ciki wannan kuma haudas din a rike manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fita da ita a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita da ita sai ta ce ga wanda yake jan wannan rakumi ta sama ya tsaya tana da bukatun da za ta biya shikenan sai ya tsaya sai ya bayi ta rajin da ta alana ta fita da ta je ta gama bukatun ta ta shigo cikin wannan haudashin sai ta tuna a shan ta manta ainihin sarkanta ta manta sarkanta sai ta fita tana neman wannan sarka kuma ta hare shi ne a wajen yar uwarta Asma shi kuma wanda yake jan wannan rakumi wanda a kansa aka daura wannan haudashi ya dauka tana ciki sai ya ja ya wuce ya tafi saboda lokacin Aisha shekarar ta goma sha hudu ne ya niyya sai karama saboda haka lokacin da za a dauka haudashin a daura shi kan rakumi haudashin kansa yana da dan nauyi saboda haka bayan da za a yi a gane tana ciki ko ba ta ciki in ba kula aka yi sosai ba saboda haka aka dau wannan haudashin aka daura shi kan rakumi aka ja aka tafi da shi ashe ita ta fita domin ta je ta nemi sarkanta lokacin da ta dawo sai ta ga babu an ja wannan haudashin an tafi kana ta je ta tuka nan ai a lokacin da aka je gaba aka duba aka ga ba na ciki za a dawo a nemi ne sai ta zauna da ta zauna gajiyan tafiya ya sa gajiyan tafiya sai ya sa sai bacci ya kwashe ta tana bacci akwai wani da ake kira sa Safwan bin Mu'attal sahabin manzo ne sallallahu alaihi wasallam mutum ne daga cikin mutane wanda suke da yawan bacci da wuri bacci yake daukar sa sun sauka a cikin wannan ayari na jihadi wanda za a je gazwatu bani musala sai a wani gu da aka zauna a hutu sai bacci ya kwashe shi mai nauyin bacci ne sauran mutane ga baki ɗaya suka bar shi suka tafi san sai ya farka sai ga shi kadai sai ya ja dokin sai ya dauka mara ya kama hanya yana tafiya yana kan tafiya shikenan sai ya ga sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha da ya ganta sai ya ga fuskanta a yayi sai ya kawo da kansa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za'inatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan kalima din matar manzo sallallahu alaihi wasallam take nan shi ne Aisha da take bada wannan labari wa kanta take cewa a lokaci ayar hijabi ta sauka an gane ai wannan shi ne dalilin waɗanda suka ce an yi gazo da bani musalar ne a shekara ta shida saboda ayar jihadi ba ta sauka ba sai da manzo ya auri Zainab binti Jahsh an gane ai a kanta ne kuma aya ta hijabi ta sauka saboda haka kenan an yi gazo da bani musalar bayan ayar hijabi ta sauka wannan yana nuna kuma an yi shi a shekara ta shida domin manzo bai auri Zainab binti Jahsh ba sai karshen shekara ta biyar Safwan bin Mu'attal wannan istirja'i da yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai kara komai ba kan wannan kalma sai ya ja gefe yace mata ta zo ta hau kan dokin sa ta zo ta hau kan wannan doki baya waiwayawa ya kama linzamin dokin nan yana ja har suka isa ainihin Madina an sun isa Madina ne tsakar rana a lokacin da suka isa Madina kuma an duba wannan haudashin babu Aisha da gaske an tura ma wasu mutane su je su nemo ta shi kuma ga shi nan sun yi sabani da waɗanda suka je nemo ta ya zo da ita a kan dokin shi Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafukai sun yi amfani da wasu daga cikin musulmai suka yaɗa jita-jitan cewa ai Safwan bin Mu'attal sun sadu da Aisha ma'ana ya yi zina da Aisha waliyadillah wani babban magana wanda shi wannan munafiki ko kuma shugaban ainihin munafikai ya kirkiro shi waɗanda kuma Allah ya jarabce su da gaskanta wannan labari akwai Nisa bin Asaf akwai Hamna bintu Jahsh akwai kuma Hassan bin Thabit waɗannan su uku nan gabaki ɗaya sahabban manzo ne sallallahu alaihi wasallam suka afka cikin wannan fitina Nisa bin Asaf Hamna bintu Jahsh da kuma Hassan bin Thabit Hamna bintu Jahsh mace ce ƴar uwar Zainab bintu Jahsh ma'ana manzo yana auren ƴar uwarta sannan ita ce ta ɗaya wacce take a deed that entered the Shumatan and Zukamaba and Sandama by an Aisha. And Danny? To some of the Haka, Haka, Rana, Elkwa Tekisha. The Nukwa Nisa, Tankwa Nima, Gaita Aisha, so the Yana, the Alaka, in Abu Bakr, the Yana, the Alano. Hassan bin Sabir Kuma, Allah ya tsine shi ne da wannan abu din. Wadannan su uku, wadannan su uku, Isa da kuma Hassan da kuma Hamna, wadannan ba sa daga cikin munafikai. To ina ce dai Allah ya afka su ciki, amma Abdullahi bin Ubay da mutanansa munafikai su ne suka dauki jagoranci ya ga wannan magana mai girman gaske. To Aisha kuma radiya Allahu ta'ala na tana zuwa daga wannan gazuwa Bani Musala, sai rikin lafiya ya kama ta. Wanda ta dauki kaman wata tana rashin lafiya. A lokacin da manzo ya shigo mata take cewa bana ganin yana tausaya mini. Yana dallali na kaman yanda ta idan rashin lafiya a wuta ne yake ne. Sai nake jin ba dadi a zuciyata me yake faruwa ne? Bana samun irin karkuwa da kuma tausayawa da manzo yake ni a duk lokacin da bani da lafiya a wannan karo. Take cewa hatta ankartu nafsi. Sai da nan inkari kai na me yake faruwa da me nayi. Take cewa da wannan yayi yara daga tun lokacin da aka manzo ya shigo ba wucewa ba kara komai akan tambayan da zai yace yaya jikinta ne yace yaya jikinta mahaifiyarta Ummu Ruman take da sauki kawai zai fice a daki. Take yau da gobe wannan abu da yake yi bana jin dadin sa cikin zuciyata kuma ba abu ne da ya saba yake ni ba. Sannan abin da mutane suke yadawa ni ba ni da labari a kai. Kika na sai na ce da manzo to ka bani izini in koma gidan mu ne jinya in na waiki na dawo. Ina fada manzo sai yace to ki koma. Take ba kaman yanda ya saba ba. Da ba wa ya tsane jinya a gidan mu sai dai a gidan sa. Wannan ya kara sa ni ina inkari kaina me yake faruwa ne. Na koma da jinya ainihin gidan mu. Da na koma da jinya gidan mu sai wani lokaci da Allah ya bani sauki na fara samun sauki na fita a gida domin wasu bukatuna da suka fitar da ni. Sai na haɗu da Ummu Musa mahaifiyar Musa ɗin wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke yaya ta wannan jita-jita. Da na haɗu da shi da aka ambaci Musa a gabanta mana wato uwarsa ɗin kenan sai ta ce ta isa Musa mana ai Musa ya halaka. Aisha ta ce fakultu laha sai na ce mata a taqulina hadha li rajulin shahida badaran zaki faɗi wannan kalima marar kyau ga wani mutumin da ya halarci yakin Badar. Sai ta ce ga mahaifiyar Musa ɗin me yasa ta gaya wa ɗanta Musa ɗin ta isa Musa mana Musa ya halaka mutumin da ya halarci Badar. Sai mahaifiyarsa ɗin sai ta ce da Aisha baki san abin da ake yadawa bane a cikin gari kaza da kaza da kaza kaza da kaza. Kace wallahi sai a wannan lokaci ne na san dalilin da yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya canja mini fuska. A wannan lokaci ne na sani. Nan take na koma gida ina koma gida bacin na fara samun sauki amma wannan magana da nake sai rashin lafiya ya kara dawo mini. Rashin lafiya ya tsananta gare ni. Kace a daidai wannan lokaci kuwa manzo sallallahu alaihi wasallama yake yin shawarci matansa da wasu na kusa da shi akan wanne mataki ya kamata ya dauka. Da farko yake ya tsara sabon manzo sallallahu alaihi wasallama. Sai yake kun ji abin da ake yadawa a kan iyalina. Ni ban san komai ba a dangane da iyalina face alkhairi wanda kuma ake tuhumansa ban san komai ba shi ma a tattare da shi sai alkhairi. Sannan kuma baya shiga gidana sai in ni din ina nan. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbai. A daidai wannan lokaci ne Usayd bin Hudayr sai ya ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ka gaya mana su wane ne suke yada wannan jita-jita. Su wane ne in daga kabilar mu ne za mu dau wani mataki a kai. In kuma ba kabilar mu bane ko a ina suke za mu fitar da su mu kashe su gaba ɗaya. ba su da fa'ida wanda za su zo su tuhumi iyalan manzo sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokaci ne kuma Sa'd bin Ubada wanda su wadannan mutane wanda Allah ya fitine su da shiga cikin wannan jita-jita da shi Abdullahi bin Ubay bin Salul din kansa suna cikin kabilar da shi Sa'd bin Ubada yake sai Usayd bin Hudayr da Usayd bin Hudayr to ai ya kamata dan ka san ba daga cikin mutanen ka bane wanda suke yada wannan jita-jita suke shi yasa kai yanke hukunci a bayyana su a take su a wannan lokaci kake nake yi shiga tsakanin Usayd bin Hudayr da kuma Sa'd bin Ubada a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tantance tsakanin su yake su bar wannan magana Allah subhanahu wataala zai yanke wani hukunci a kai a wannan lokaci kuma manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya sauki Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce ya Sayyidina ya ce ya Ali ka ji abin da ake yadawa ya ce ai wannan wani abu ne wanda yake me sauki saboda ba ita kadai bace ba Aisha ita kadai bace ai ya bace in wannan abu ya tabbata ai ba wani abu bane kana iya canja wata da ita ai yake a wuce Zaid bin Haritha Zaid bin Haritha kuma yake ni dai bana zaton komai ga iyalan ka gaba ki dai ba shi alkhairi yake ya tambayi Zainab binti Jahsh wanda kike ya ce ta Aisha Zainab ma ta ce ahli sana'i wa basari take da manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana ina kare gani na da jina ma'ana abin da bata gani ba bata ji ba saboda haka ba za ta yanke hukunci a kai ba an gane manzo sallallahu alaihi wasallam ya tuntuɓi Barira ta kasance koyon gashi a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sai Barira ta ce ni ban san wani hali wanda ba na kirki ba ne ga Aisha ba ce ni abu ɗaya ne na sani ga Aisha in ma kuka ce in faɗi laifinta wanda na sani ni dai ikan iya gama burana ko in shirya wani abin shi na in zo in ajiye shi Aisha ki ajiye mini in na ajiye a kusa da ita sai bacci ya sace ta tana bacci a kuyoyi su zo su cinye abincin da na kawo mata ajiya wannan kadai ne na san wani abu wanda Aisha take yi wanda ba daidai bane a gare ni kuma wannan ai ba laifi bane an gane saboda bacci mutum yana zuwa masa ne ba a lokacin da ya shirya ba abinda Barira ta faɗa kenan manzo dai sallallahu alaihi wasallam da ya gama shawarwarin sa gaba kida a ƙarshe dai yanki shawara yace zai je gidan Sayyidina Abubakar ga Sayyidina Abubakar ga matarsa Ummu Ruman ga ita Aisha yayi wa ita Aisha din nasiha sai ta ji yace ga Abubakar ga Ummu Ruman ga Aisha tana kwanci ba ta lafiya sosai saboda tunda ta ji wannan magana rashin lafiyar ta sai ya tsananta ina zaune sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha yake mata in wannan abu da ake yayatawa kan ki Aisha in har ya tabbata in ya tabbata ki tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Aisha radiyallahu ta'ala anha take ne Allah subhanahu wataala ana tuba ne zuwa gare shi a lokacin da aka mata laifi ni ban san wani laifi da nayi wa Allah subhanahu wataala ba sannan kuma wannan lamari Allah subhanahu wataala zai zo ya yanke hukunci akan wannan lamari Aisha ta ce a zuciyata nake rayawa nake cewa ni tunda ban isa kaina a saukar da ayoyin Qur'ani ba a bayyana wannan lamari ban isa ba amma ina kyautata zaton Allah subhanahu wataala ko ba a mafarki ne tunda mafarkin annabawa ra'ayi ne zai sanar da manzo gaskiyan wannan lamari kace haka sannan kuma Abu Abubakar na so wa so gidan sai na Abubakar sun kuma ga baki ɗaya hankalin su a tashe kada ka ra'ayi ya sauko ya tabbatar da wannan abin da ake yayatawa a ce da gaskiya ne an yi sai manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar inda yake zaune inda yake ne in gaskiya ne wannan lamarin tuba zuwa ga Allah sai guri ya zuba masa ya fita daga cikin hayyacin sa sai nake rarrawa a zuciyana cewa wahayi ne yake saukarwa manzo a kan wannan lamari bayan manzo kuli ya zubu a jikinsa can sai ya ce abu kiri ya Aisha inna allaha subhanahu wa ta'ala an anzala al-bara'a min fawqi samawati sab'a shi bishara ce Aisha Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da bara'a bana ku fitar da ke daga wannan abin da ake kidanci ayoyi daga sammai bakwai shi ne sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya karantawa sayyida Aisha waɗannan ayoyi su goma ne daga cikin suratul zuhur wanda suka kufutar da ainihin sayyida Aisha daga wannan abin da su munafikai suke kidanta ainihin da su to waɗannan abubuwa da suka faru Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi guda goma domin ya kare sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha ana tana farawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la ta'tibuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum zuwa ayoyi guda goma da ke yanzu ba a tafsiri muke ba muka iya bayyana wa mutane arzikin ku fitar da sayyida Aisha daga wannan abin da aka jefe ta ainihin da shi daga cikin ainihin waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi su goma waɗanda suka wanke Aisha daga abin da munafikai suka jefe ta da shi na alfata ba a samu wasu ayoyi daga cikin Qur'ani waɗanda suke magana a kan mawdu'i ɗaya cikin waɗannan ayoyi ba duk cikin Qur'ani ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya karyata wannan labari da aka lalata a cikin waɗannan ayoyi ya karyata so tattai har so goma sha biyar an gane ai so goma sha biyar Allah ya karyata wannan labari a ranar Allah subhanahu wa ta'ala in ya ce mana abu kaza da ya faru nan ƙarya ne so ɗaya magana ya ƙare to amma so tattai har so goma sha biyar a cikin waɗannan ayoyi goma Allah subhanahu wa ta'ala ya kayyata wannan abu da aka jefi sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha da shi waɗannan wurare kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi lafazi ko mafuzzuka daban-daban na ƙarya har sau uku a cikin waɗannan ayoyi na farko wannan yake innal ladina ja'u bil ifki farko ma waɗanda suka zo da ƙarya suka ƙirƙiri ƙarya suka zo da shi suka jefi sayyida Aisha da wannan ƙarya al-ifki Allah subhanahu wa ta'ala yake wa qalu hadha ifkun mubin ifkun ya ƙara maimaita kalma ta ifk wanda shi ma yana bada ma'ana zuzurutun ƙarya wanda aka shiga wanda ba shi da tushe ko Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya ce wa'idhin waratu bi arba'ati shuhada فأولئك عند الله هم الكاذبون هم الكاذبون يقول كلمة الكذب والتي ما ينعنون القرية أتنجى فكما يقول سبحانك هذا بهتان أبي يقول كلمة بهتان كما ينعنى هذا معنى من القرية الكذب الإفك البهتان بس معنى سقرية نقول إيه نقرية دبن دبن الله سبحانه وتعالى يأفاني دولة نلف الزوزكا يأفاني بإفك ولا ويقول دادو yayi amfani da sobi da bukan a wani tattara an gane ai sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo dalilai guda tara waɗanda waɗannan dalilai ɗin sukan koma a rami zuwa ga wannan ifku ɗin malaman nawa suna cewa lidamiri hukumul ism damiri yana da hukunci ne na ism a duk lokacin da aka kawo damiri to an kawo mai wannan dalili ne daidai ne da kawo sunan shi daidai ba a so a yawaita maimaita suna ɗaya ne shi yasa ake amfani da damiri an gane sai ba ka duk lokacin da aka kawo damiri na shi ɗin to an kawo ainihin shi ɗin ne kansa ana misali Allah subhanahu wa ta'ala da farko yake cewa lawla istamitumuhu yake ba ta ce buhu wannan dalilin yakan koma ya zuwa ƙirƙo mana kada ku tsammanin wannan ƙarya ɗin sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan maula wallahi ta wallahi kibrahu wannan dalilin kiwa yakan koma ya ne zuwa ga wancan ƙirƙo ɗin sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce maula isa sani tumufu dole ne sai su muku wannan dalili kuma yakan komawa da zuwa ga wannan yakulun haka nan dalili da Allah subhanahu wataala yake bal huwa khairul lakum huwan nan dalili ne na kiwon cikin kudin sannan kuma Allah subhanahu wataala da yake wata sibunahu wannan dalili kuma yakan komawa ne zuwa ga wannan kudin haka nan Allah da yake huwa inda lillahi aziz wannan kuwa dai shi ma dalilin yakan komawa zuwa ga wannan kariya din sannan kuma daga Allah subhanahu wataala yake walaula idh sami'tumuhu qultum wannan dalili na walaula idh sami'tumuhu yakan komawa ne zuwa ga shi wannan kariya haka nan Allah subhanahu wataala da yake an yaqudu yaidukumullahu an yaudu li mithlihi abada wannan dalilin shi ma yakan komawa zuwa ga wannan irkudin kina Allah subhanahu wataala yayi amfani da dalili tattaitattai har su tara wanda kowanne dalili yakan komawa zuwa ga wannan kudin an gane kenan kamar abu ne a ji a maka labari ka ce kariya ne ka faɗe shi har su 15 an gane to Allah subhanahu wataala bai taba kawo ayoyi waɗanda suke ɗauke da irin wannan usulubi ba a cikin Qur'ani sai akan sayyida Aisha lokacin da ya wanke ta ainihin da wannan ayoyi sannan kuma Allah subhanahu wataala yayi ishara zuwa ga wannan ifkudin har so biyu daga cikin wannan ayoyi su goma Allah subhanahu wataala yayi ishara inda yake cewa walau la idh sami'tumuhum kuntum ma yakunu lana an natakallama fi hadha wannan ishara ne zuwa ga ifkudin an gane haka nan da yake subhanaka hadha wannan shi ma ishara ne zuwa ga wannan kariya da kirku an gane haka nan manzo Allah subhanahu wataala cikin waɗannan ayoyi yayi amfani da sifa ya sifanta wannan kariya din da suka kirkira wa Aisha da sifofi guda biyu sifa na farko yake iskun mubi yake iskun bai tsaya ba yake iskun mubi wannan bayyanannen kariya ne bayyananne wanda kowa in ya dubiya ta kariya ne ko yake shi haza buhtanun azim yake wannan kariya ne mai girma babban kariya ne wanda ba taɓa yin kariya irin sa ba an gane a takaice kenan Allah subhanahu wataala ya amfani da kalima ta ifko har so biyu ya tara dalili na ifko din har so tara ana an samu nawa kenan ta daya sannan kuma Allah subhanahu wataala ya amfani da kalima ta buhtan shi ma kariya ne sai amfani da kalima ta kabe shi ma kariya ne kaga nan an samu 13 sannan yayi amfani da ishara har so biyu haza fi haza an samu 15 to 15 Allah subhanahu wataala cikin waɗannan ayoyi 10 ya kayyata wannan abu da aka ce sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin waɗannan ayoyi guda 10 waɗanda suka sauka a cikin suratul nur sakamakon haka ne malamai suka yi ijma'i dukkan wanda ya kudurci wannan jifa da aka yi wa sayyida Aisha bayan waɗannan ayoyi sun sauka kafiri ne kafirin da kuma ba a sabani a kan kafircinsa an gane ai bayan an ce shi Aisha da wannan albasha Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda 10 ya kayyata wannan sama 15 cikin waɗannan ayoyi to idan mutum wani ya fito ya zo ya ce wannan abu da aka ce Aisha da shi gaskiya ne ya zama to kare abin da wata kila zai ba mutane mamaki za ka zo ka samu littafi mafi inganci daga cikin littattafai shi'a usulul kafi za ka zo ka samu sun tabbatar a cikin wannan littafi abin da aka ce Aisha da shi gaskiya ne saboda haka ita mazinaciya ce waliyazubillah yana nan magana a cikin alkafi na Muhammad bin Yaqub al-Kulayni wannan littafi alkafi a wajen su kamar sayyid al-Bukhari a wajen mu sun tabbatar a cikin wannan littafi nasu wanda ya fi kowane da littafin su inganci wanda suka fi yarda da shi a cikin littafin su suka ce babu wani jita-jita kawai abin da aka je shi kai da Aisha da shi kawai gaskiya ne ita mazinaciya ce to anan abin tambaya shi ne to yaya matsayin waɗannan ayoyi wata goma waɗanda suka sauka suka ranke sayyida Aisha a kan wannan abu da aka jefe ta da shi menene matsayin waɗannan ayoyi a wajen shi'a an sannan kuma watakila mai saukin gaske ne an san kofi ne matsayin waɗannan ayoyi wato ba ku amince ba ku dakanta waɗannan ayoyi ba wannan kuma zai tabbatar da aqidar ku ta rike ingancin Qur'ani cewa Qur'ani nan da yake hannunmu ba su yarda da shi ba suna gani ba cikakken Qur'ani bane da sun rubuta ne ta Qur'ani nan da yake hannunmu ba yadda za a yi ayoyin da suka zo ku goma suka karyata abinda aka ji sai idan Aisha da shi sannan kuma su zai ce wannan abun gaskiya ne wannan kadai yayi ta cewa ba su yarda da Qur'ani ba yake hannun musulmai a duniya yanzu ba an gane ai sakamakon haka ne suka shigar da ita a cikin waɗanda suke da alƙa lokacin da suka la'anci Abubakar da Umar suka yi wani addu'ar su wanda suke kiransa du'a sana mai Quraysh wanda suke cewa Allahumma an sana mai Quraysh Abi Bakar wa Umar wa bintaihima wa Allah ka la'anci gumasa guda biyu na Quraysh Abubakar da Umar da kuma ƴaƴansu mata guda biyu wato Aisha da Hafsa kenan matan manzo wannan sun fade shi wannan addu'ar yana nan a cikin littafin su mai suna Miftahu Jinan shafi na 114 an gane dan suna mutane taqiyya suke ba sa la'antar sahabbai ba sa zagin musu sahabbai suna musu taqiyya to kai ya suke mu da muke da littafin su ba su sanu mana taqiyya ba an gane to saboda haka malamai sun yi ijma'i tun wanda ya zo yake wannan abin da aka je su sani da Aisha da shi gaskiya ne to ba sa sabani malamai a kan shi kafiri ne wannan mutumin an gane ai to bayan waɗannan ayoyi guda goma sun sauka kuma Allah subhanahu wataala ya ce da wannan abu da aka je su sani da Aisha ƙarya ne har sau goma sha biyu kamar yadda muka sau goma sha biyar kamar yadda muka bayyana to sai manzo kan Allah ya san mana yake a ji a kira waɗanda suka yada waɗannan jita-jita aka kira ainihin Hassan bin Thabit Musa bin Affan da kuma ainihin Hamza bin Sufyan ga baki ɗaya su aka musu kunana guda 80 an gane ai kamar da Allah subhanahu wataala yake wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u wallazina yarmuna al-mursalati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajridum 80 jalda فإن الله سورة نعيه قومة سكا ممكن آية سكتوا فإذا لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ستة يتين فإذا لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون سورة نعيه دسكة انتلوان ننكلا كركس جابولا من عبد الله بن أبي بن سلول شوقبا من أحكام مدينة سيأتوا مطوا أين سنبولا لا تمانين كما إن الله سبحانه وتعالى يبارع مرمي أيه amma shi Abdullahi bin Ubay bin Salul shi manzo kan Allah da sallama ya hana a masa bulala wanda kuma shi ne ya yi jagorancin kirkiran wannan ƙarya sai ne ma mamai suka ce wannan yana nuna cewa munafikai kawai kafirai ne su duk wanda yake munafiki yake munafikan addinin musulunci kafiri ne saboda sai ka gare ba a hukuntar da hukuncin musulunci a kansa amma su Hassan sun yi fa su hanna aka musu bulala 80 hukuncin abin da suka yawata kenan sai kuma aka kama shi ba zunubin sa domin hukunci na shari'a ba ya kansa wannan shine kawai wasu malamai na rike yi wa su Abdullahi bin Ubay hukunci na rike yi masa bulala guda 80 rike yi masa wannan bulala ya fitar da shi daga cikin sahun musulmai ne wanda kuma aka yi musu wannan bulala an fitar da su cikin sahun musulmai saboda musulmi ne idan ya yi aikata laifi ake zartar da hukuncin musulunci a kansa wannan kadai ya yi shi kuma Allah subhanahu wataala ya bayyana hukuncinsa da makomansa a gobe kiyama ya ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun adim ya ce wanda ya wuce ya jagoranci wannan kadai ga Aisha yana da wani azaba mai girma a gobe kiyama su kuma waɗannan Allah subhanahu wataala ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim akan su kenan yace ba dan fadalar Allah subhanahu wataala ba dan Allah subhanahu wataala yana da ra'afa da rahama ba da an kazartar da su a gobe kiyama to ma amma su tun da aka musu bulala guda 80 a nan duniya shikenan an wanke su babu batun azartar da su a gobe kiyama shi kuma shugaban munafikan duniya shi kuma aka kare shi da zunubinsa domin a kama shi da azaba mai girma a gobe kiyama an gane wannan shi ne karshen kissa ta hadithul ifk to bayan wannan abu ya kasance ayoyi sun sauka sun wanke sayyida Aisha sai sai na Abubakar radiya Allahu ta'ala anhu yake to ba ni ba sai ta fara rista wanda yana da daga cikin wadannan mutane dan ina karkashin sai na Abubakar a gidan sai na Abubakar yake cin abinci yake aiki ana jin sa da komai da komai yake tun da wani jeji matar manzo sallallahu alaihi wasallama sai sai na Abubakar ya kore shi a gidansa shin Allah subhanahu wa ta'ala saukar da aya akan sai na Abubakar yake wala wa'ali ulul fadl minkum wasafi ay yutu ulul qurba والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفوا ألا تجدون أن يغفر الله لكم ألا يتي أولاً فضلي ولم نسكي لفضلا بكي سوك وتترجع وتسي سينا أبو بكر كنا والساعة ودوان دوكي لدوكي هذا أرضي ويكن تنجا يدينا كيف سارا مسكيلوب مهاجريبا ألا يتي غافر صوني غافر صوني ألا يغافر كامكم سيدنا أبو بكر يقول بلا نريد أن يكسر الله لنا يقول من أسوء الله يغفر كامنا ننسى كي يكرا مستا يدعو لكي جرنسا يكي بدا كوت كامتا كما يدعي لكي يا صابا ومن ذلك يكرا نكريا ومن يدعو قولا كي في عبد الله بن أبي بن سلول أولا يخبرها كي دعوة دعوة متى ننسى سكا شكاكي تنسوزو جمال صلى الله عليه وسلم سكتهم واتوا غزوة قد المصلاة yasa suka afkar da fitintinu da yara a cikin wannan gazuwa sai daga cikin fitintinun da suka afkar shine wannan kadafi da suka yi wa sayyida Aisha shi kuma sai biyo da ainihin suka afkar a cikin wannan yaki shine a lokacin da wani daga cikin muhajirun wanda ake kiransa Jahaza wannan muhajiri ne da wani kuma daga cikin ansara wanda ake kiransa Sinan al-Juhali waɗannan su biyun nan suna cikin hayarin da suka halarci wannan yaƙi na Ghazwatu Bani Mutalib suka je kun wani rijiya a kan tibar ruwa sai suka samu saɓani na rashin fahimtar juna wanda shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya yi amfani da wannan saɓani ya kusa afkar da fitina da faɗa tsakanin muhajirun da ansarawa ya yi amfani da wannan dama sannan kuma ya dinga surutu yana cewa yake cewa ku mutanen Madina ku ne kuka janyo mana wannan lamarin gaba ɗaya mutane sun taho daga Makka kun zo kun yanke gonakinku kun ba su kun saki matanku sun aura kun ba su dukiyarku yanzu sun yi ƙarfi mu kenan mutanen Madina mun kasance abin da tun da daɗewa Larabawa suke cewa sannin kalbaka ya kurka ma'ana ka kiwata ka hanka kuma ya zo jinye ka wannan shi yana magana ne akan manzo da kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana wai sun zo sun kiwata sabon manzo muhajirun sannan kuma su yanzu kuma sun zo sun buwaye su a cikin garin Madina to sai yace la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adall sai yace yau da wannan kalma wannan ba kanta ma'ana wannan kalma shine idan muka koma Madina mu ba su da masu girma za mu koyi kaskantattun mutane yana nufin shi Abdullahi bin Ubay bin Salul da jama'an sa munafikai za su koyi manzo da muhajirai daga Madina in an koma Madina daga wannan yaki din na Ghazwatu Bani Mutalib mun ga wannan babban magana ne a lokacin da Zaid bin Arqam ya ji wannan bayani sai ya je ya sanar da bakansa ga ta abin da naji Abdullahi bin Ubay bin Salul yana faɗa a lokacin da wannan su da kansa ne ya je ya tsaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanar a wannan yana mutuwar ko bai da kanta ne ga Allah shi manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da shugaban munafikan duniya wa fada Abdullahi bin Ubay bin Salul a lokacin da wannan magana ya wado sai shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya fice a filin sa ya tono magana nan da yake fada ya fada kunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana rantsewa yana cewa wallahi kallahi ni ban faɗi wannan magana ba sai ya ce ni ya dinga rantsewa hadisi al'ada na munafikai kita ne sai sai na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya sai samu manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya rasulullah ma lam na'una an nakuna hadha almunafiq wanda zai hana ne mu kike shi ko ya fita ya kada wannan fitina idan ya kwanta ya kada wani ya idan ya kwanta ya kada wani sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake ya Umar kana so ne a yawa ta a ce Muhammad yana kake jama'an sa saboda abun mushrikai shi Abdullahi bin Ubay bin Salul munafiki da waɗanda suke tare da shi abun mushrikai dukansu suna ganin su musulmai ne sai da ana ganin ta masallaci tare. An gane? Sai kiga masallaci ai sabode ai sallah tare. Duk wasu abubuwa da masallaci suna shiga ciki ana yin tare da su. Saboda haka ko a kan su kan su musulmai ne. Saboda haka yanzu abin da yake gaban musulmai shine su yaki mushrikai da kafirai din da asali. Su kuma wannan munafikai a zahiri su musulmai ne, a batini kuma su kafirai ne. Saboda haka idan muka fara cikin munafikai to mutanen da suke gefe za su dinga cewa to yanzu ma ya kai ya kawo hadda ya kai Muhammad yana kake jama'arsa. Saboda haka bara mu kike da mu saurara masa har Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke hukunci a kansa. An gane ai. To a lokacin da wannan labari ya tabbata shi ya jagoranta aka yi wa shaida Aisha kadari jama'arsa gaba kike suka zo suka fahimci halin sa da munafircin sa. Duk wani abu da ya faru na munafirci a Madina sai a zo a tare shi a ce shi ya aka shi ne manzon kira sai ya umarci to kaga na kaya maka ba mu kaje su ga kuma Allah ya tona masa asiri. Duk wani abin da aka shiga Madina mutanen sa ne za su jike shi shi ga wannan abu na munafirci. Ba mu kaje su ba. Kitinan da kake ji zai janyo kuma ba ka dan bari. An gane? Sannan kuma lokacin da tansa tansa akwai dan sa Abdullah bin Ubay bin Salul. An gane? Abdullah bin Ubay bin Salul tansa ne shi tansa cikakken musulmi ne, sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya rike musulunci gangan. Ba shi da ra'ayin mahaifin sa da munafiki. Da ya faɗa wannan kalma cewa in muka dawo Madina daga bara mu fara manyan mutane masu daraja za su koyi kaskantattun mutane sai ya bayyana takobinsa ya tsara a kofar Madina. Don sa din kenan. Ya bayyana takobinsa ya tsara a kofar Madina. Wannan ya zo ya wuce, wannan ya zo ya wuce, wannan ya zo ya wuce. Duk kowa zai yake ce mai faru ne ya Abdullah sai ce ba komai. Ya gane takobinsa a tsaye. Lokacin da babansa ya zo shiga Madina sai ya ce to ba ka ce kaskan manya masu izza za su zo su koyi kaskantattu ba to yau za ka san kai ne kaskantacce ko kuma manzo ne. Ba za ka shiga Madinan nan ba. Kaga takobi a na bari takobi ba za ka shiga Madina ba sai in manzo ya bani izini in kare ka ta shiga. Domin ka san manzo shi ne aziz kai kuma kai ne dalil. Kunga wanda suka yi sadaukar da rayuwarsu dun zurudu mahaifinsa ne kuma. Manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya da ya shigo sai ya tsaya a kofar Madina Abdullahi bin Ubay bin Salul ya tsaya a kofar Madina akan baban sa yana tsaye baban sa yana kakkarwa. Sai ya ce meye ko zaura ne Abdullah? Shi kana sai ya ce ya Rasulullah baka san abin da ya faɗa ba? Ya ce wai sun yi zo Madina shi da jama'arsa za su koro ka kai ne kaskantacce kai da mutanen ka musulmai su kuma su ne mutane masu izza. Shi ne na zaro takobina na tsara kansa na hana su shiga Madina domin ya san shi ne dalil kai ne aziz. Idan ka ce a barki ya shiga Madina sai a barki. Idan kuma ka ce kada a barki to sai ya fice ya san inda ya yi ba sai Madina ba. In ji ɗan kiɗin kenan. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci shi sai ya ce ka ci gansa takobinka cikin gidansa. Bana ka kyale shi yaushe. A nan ne aka yi ɗan cikin ya kyale shi ya fice. Bayan kuma an koma Madina sai ɗan cikin ya samu labarin cewa Sayyidina Umar ya ba wa manzo shawara a kake kuma kowa ya huta. Ya samu wannan labarin. Labarin da muka bayyana daga baya. Da ya samu wannan labarin sai ya zo gun manzo sallallahu alaihi wasallam. Ya ce barakani ya Rasulullah annaka turidu an taqtula abi. Ya ce na samu labarin kana so ka sa a kake babana. Sai in kana ma budda famurni bi katli. Ya sai din har nan ne ba maka sai an kake shi ka sa wani ya kake shi ya ce to ka umarce ni ni kan kai na kake. Nan ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce eh an kawo ni shawara da amma ba za a gaskata da shi ba saboda mutane gefe kada su ce ina kake jama'a ta. Na gane ai. To akan wannan munafiki Abdullahi bin Ubay bin Salul suratul munafiki ta sauka a lokacin ghazwatu Badr musala. An gane? To farko sai kun fara munafiki kamar yadda muka bayyana shi ne bayan ghazwatu Badr. Bayan an yi ghazwatu Badr a wannan lokaci ne sai wasu mushrikan Madina suka shiga addinin musulunci. Wai ba dai suna so addinin musulunci ba saboda tsoro. an gane a daidai wannan lokaci kuwa suna rada farnan su a boye a boye sannan kuma har aka zo lokacin gabo su kan da kun san abin da shi Ubaydin Abdullah bin Ubayd bin Salul ya aikata sai da aka fito da sojoji guda 2000 sai da aka zo gunda za a fara ayyuka sai ya ware mutanen sa su 300 munafikai ya koma da su a cikin Madina dan ya kaiya gurbin waɗanda suke da niyyar jihadi na gaskiya bayan kuma an gama gabuwar Uhud an koma Madina ya zo cikin jawada jijjita yana yada jijjita akan waɗanda aka kashe su 70 a Uhud yake cewa lo kanu inda na ma ma su wa ma kutiro waɗannan da aka zaka kashe su da suna tare da mu ba su ta tare da manzo ba da ba su mutu kuma ba za a kashe su ba an gane ai Allah ya bayyana maganganun su da waɗanda suka yayata akan mutane Uhud haka nan kuma bayan wannan abu da suka yayata gazwatul hanbar da yazo gabaninsa gazwatul banu qainuqa wanda aka zo aka yi da gazwatul banu nadir duk Abdullah bin Ubay yana tare da banu qainuqa yana tare da banu nadir yana taimaka musu yana daukar sirrin musulmai yana kai musu a lokacin da kuma za a yanke hukunci za a yanke musu hukunci zai zo ya nemi a kare su a gun manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce a kare su a kansu kamar yadda zai bayani cikakke a kansu da abin da ya aikata musu ya gabata an gane haka ba aka zo gurbatul kandar sai ma ya taimaka wanda banu Quraiza suka yarda da zigan da Ka'ab bin Asad al-Quradi ya mutu a zigan da Huyay bin Aqtal ya mutu sai ya taimaka ainihin banu Quraiza suka yarda da wannan zigan sannan kuma a wannan gurbatul kandar din ma ya fito da mutane masu yawa ya fito da mutane masu yawa domin a je wannan jihadi bayan an fita sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake ka koma da jama'anka ba na bukata sai wannan munafiki da yake ya tun da wannan gazwatu Uhud da bayan gazwatu Uhud lokacin gazwatu Banu Qainuqa lokacin gazwatu Banu Nadir lokacin gazwatu Khandaq tun wannan munafiki ba shi Abdullah bin Ubay bin Salul yake ci ya sai ya gabata shi na sarafa ta shi ne ya canja salo na munafurci ya canja salo na munafurci shi ne a ɓata sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ɓata sunan iyalansa saboda haka abu na farko da ya yi ya yi amfani da wasu dama guda biyu dama na farko ya yi amfani da ƙarfin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tare da Zainab binti Jahsh wanda shi ne muka yi bayani a kai ya dinga yaya masara yana cewa ai Muhammad ya auri matar ɗansa ya dinga yaya tawa har ya cire wani ƙarya a kan wannan ya cire wani ƙarya wannan ƙarya da ya cire shi ne wai manzo sallallahu alaihi wasallama ya tafi gidan Zaid bin Haritha wani ƙarya ƙarƙashin auren da Allah subhanahu wataala ya haɗa tsakanin Zainab binti Jahsh da manzo sallallahu alaihi wasallama yake wa wata rana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya je gidan Zainab binti Jahsh da yake lokacin Zaid bin Haritha ta bana nan sai ta kai ne sai suka hada ido da suka hada ido shi ke nan sai ta fada wa zuciyarsa ya fara kaunarta ya fara son ta a wannan lokaci ko da kuma ni kai wanda shi wannan shugaban munafikan duniya ya killa wa manzo a manzo kansa da manzo sallallahu alaihi wasallam han da yake masumi ne sha'awar matar wani ai yana daga cikin manyan manyan kabayoyi ya ga manzo yayi sha'awar matar wani sannan kuma shi da karkonta ce Zainab binti Jahsh da karkonta ce har kuma yana binti Abdul Muttalib ne ba san da sabon ganin ta ba sai da shi ne ya wuce gaba aka aure wa Zaid bin Haritha a nan tukunna zai zo ya ganta ba san da sabon ganin ta ba shi da suke gida daya ya kira wannan ƙarya wani zo gidan Zaid bin Haritha Zaid bin Haritha bayan nan ya ga Zainab binti Jahsh yanke hanta sai ya umarci Zaid bin Haritha din ya sake ta da ya sake ta kuma ya zo ya aure ya yi aura manzo ma sallallahu alaihi wasallam bai yi tira ba ya wa manzo sallallahu alaihi wasallam shirri Allah subhanahu wataala ya saukar da arori ya kalla faki kamar yadda ya kalla faki a kadarin da ya wa Aisha da jama'a Allah subhanahu wa ta'ala yake da kaina wa kuna ala almu'minina harajin fi azwaj abiyaihim idha qada minhunna wa qara Allah ne ya tsara aure tsakanin manzo da Zainab domin sauran madanta suke ganin bai halitta su aure ayan sai matan ƴaƴan su wadanda ba na cikin su bane bayan wannan sirri da ya kulla Allah subhanahu wataala ya sakar da ayoyin ya lalata cikin sirrin da ya ci wa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ya amfani da wannan hadisi ɗin ya kirkiri wannan hadisi ɗin sannan kuma ya zo ya amfani da dama na uku lokacin da shi Zainab binti Jahash manzo ya aro ta ita ce matarsa ta biyar ya dinga yawa ta yana cewa ko kun ji ya ce muku kada ku kara kada ku kara mata a kan bulu ga shi kuma shi zo ya aure ma ita ta biyar yana yaɗawa yana yaɗa shubuhat a cikin musulmai an gane ai an haɗa Allah subhanahu wataala a babin aure ya keɓanta manzo sallallahu alaihi wasallam da abubuwa da dama kamar da cikin suratul ahzab yake cewa khalisatun laka min dunil mu'minin kun gane kun ga wannan abubuwa guda uku duka ya shirya su ne domin ya fata sunan manzo ya zubar da mutuncin sa ya zubar da mutuncin iyalan manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ai an gane ka manzo sallallahu alaihi wasallam da hadisi ɗinsu da kuma yayi aure na biyar wannan abubuwa duk shi wannan shugaba na munafikan duniya yake ta yayyadawa shi ne a kansa Allah subhanahu wataala ya saukar da suratul munafiki wanda sura ta yi kace-kace da shi shi da jama'arsa duk abubuwan da suke kwakwaye na munafikai waɗanda ba sani ba sura ta zo ta yi bayani talla-talla an gane farkon surar ma take cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah yake wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yake kariya suke da suke cewa sun yi imani da kai Allah yake wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum in ka gan su za su burge ka saboda tsafta da wanka kan jikin su zai burge ka amma zuciyar yana nan da munafiki sun yi shigan musulunci da rawani da komai da komai da fura in sun zo assalamu alaikum abubuwan musulunci za ka ga suna yi to shi muka ji samu wani ya kulu ta suna da kauli in suka yi magana kuma za ka zo ka ga sun iya magana za su magana ne da su ka annahum kutubun musannada yake ma shi kula kulla sayyatin alayhi fa man abuhu fa abahu ka samahum Allah an yafaku Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala sai ya kallake su gaba kiya yake hunan da zai da kuluna ma tunsuku ala man inda rasulullahi hatta yafaku suke cewa waɗanda suke tare da manzo wato muhajirun kada ku ba su komai ku kyale su maganar da tazo muka bayyana wanda ya fara yake cewa mu muka zo muka janyi wa kanmu ba ma an ce ka cewa ka karanka kuma ba zai cinye ka na tunki ku alaman inda rasulullahi hatta ya fafu an gane ai Allah ya ce masa qulillahi khaza'inus samawati wal ardh walakin almunafiqina la yafqahun yaquluna la'in ja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azz Allah yake walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun wannan sura ce kace da Abdullahi bin Ubay bin Salul da dukkan waɗanda suke tare da shi ya zama ta da abin da ya faɗa duk maganar da Allah fita to za ki wannan ayoyi ne ya faɗa asirin sa ya tono an gane kamar yanda kowanne lokaci kowanne zamani za ka zo ka samu akwai munafukanta kuma duk zamani ba wai kafirai su ne suke cutar da musulmai ba munafukai daga cikin kafirai su suke cutar da musulmai an gane ai amma ya kawo da misali a yanzu da take yatsar kasashen musulmai kuwa suka taimaka mata take yatsar kasashen musulmai waɗanda suke cikin musulmai ne sun sanya rigar ainihin na musulunci suna zuwa masallaci a yi taho da tsaye da su wani gida za su fitar da mako don kuɗi su gina makarantu su gina masallatai an gane amma ko su ne ra'asul kufr wanda baban su ba Amerika ba za ta wayar da musulmai komai ba an gane kuma da wani iraki da Afghanistan darasi ne lazim Afghanistan lokacin da Amerika za ta yaƙi Afghanistan da su a kai amfani sai amfani da Northern Alliance NCA sai suka kai mata suka buɗe a Amerika ko sa sai kigo sai wani musulma a Afghanistan sakamakon haka aka daura shugaba daga cikin su aka ɗauko Bashir Ahmad Karzai aka daura shi munafikai haka ne kuma lokacin ya yi yaƙin Iraki ba don waɗannan munafikai shugabannin nan na Larabawa kamar su shugabannin su Kuwaiti na su Saudiya su Qatar da makamancin su na Yemen wanda suka taimaka suka bada filayen su suka buɗa wa ainihin Amerika ko ba in ba da wannan ba ba za su iya zuwa ainihin ta yaƙi Iraki ba sannan kuma irakin da aka yata aka zo aka dauki alawi aka bashi aka dawo alawi aka bashi rai an gane wanda kuma kowa ya san alawi ba shi ne an gane ta kafa da haka duk wani kun da kaga an yaƙi musulunci to wasu ne da rigar musulunci da sunan musulunci za su zo su tuka wa kafirai kofa su zo su yaƙi musulunci saboda haka Abdullahi bin Ubay bin Salul munafikin da yake ana nan a wannan zamanin ana nan ana cikin munafiki kirinsa an gane ai ana nan ana cikin munafiki shike na ta koma ciye da ma munafikin da shi ya aikata irin su musharra an gane ai sukar zakin nan su alai maciya amana munafiki wanda suka zo suka fuka wa kafare kofa suka ba a makafare da dukiya da fili da komai da komai suka zo suka dinga yakar kasar da suka ga dama daga ayyukan kasashen musulmai an gane ta saboda haka akwai munafikan wannan zamanin su ma sun fike cutar da ainihin addinin musulunci shi duk abin da shi Abdullahi bin Ubay bin Salul yake yi sannan kuma a cikin wannan kasuwa sai da muka yi bayani aka farkar da ayawa ta taimama ayawa da take cikin suratul ma'ida wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadu minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba ayar ta doka ne a sanadiyar neman sayyida Aisha radiyallahu ta'ala na lokacin da aka zo Madina aka gabata nan da aka gabata nan shikenan aka je neman ta wanda suka je neman ta din lokacin sallah ya mutu ainihin babu ainihin ruwa to akan wannan hukuncin da ya faru su ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyin na taimama har sai Sayyidina Abu Bakar yake cewa wannan lamari na shi wato wato kasance da kike yi ya janyo wa musulman duniya sauki domin duk lokacin da ka samu ka ga baka da ruwa to kakan iya yin taimama ainihin alwala kenan da kafa kuma kai san barka sannan kai karbo a sanadiyar wannan guda ya faru na kasance da kike yi Allah ya kawo wa musulmai ainihin sauki wannan su ne muhimman abubuwan da muka ce za mu yi bayani akan ghazwatul badr musallaf kamar yadda jiya muka yi bayani cewa yana da bayani masu tsawo muka jinkinta shi zuwa wannan lokaci a nan za mu dace da gobe kuma insha Allah muna ɗauke da bayani akan al-hudaybiyya da kuma bai'atul ridwan wato bai'at da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi a ƙarƙashin wata bid'a wanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara an gane ai insha Allah gobe da shi muke ɗauke da kuma bayani akan sulhul hudaybiyya إذا الله سبحانه وتعالى السلام عليكم
أعلم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله